Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an yi juma'a lafiya. Baba Yakub Makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na la'asarin yau juma'a daya ga watan Disamba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Ibrahim da kanin labarai.
To baba, an dawo da fada tsakanin Hamas da Isra'ila a Gaza, a cewar dakarun tsaron Isra'ila a yau din nan juma'a. Shugaban Ukraine ya ce ya damu matuka saboda yuwar yakin Isra'ila da Hamas ya dauke hankula daga tashin hankalin da kasarsa ke fuskanta sanadiyar mamayar Rasha. Sannan Isra'ila ta tanka martaninta na farko a bayyane kan alamar an tilasta al'ummar tsirarin Yahudawa da ke Iran ta yi gangamin yin tur da Isra'ila.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa an buɗe wani taron koli na ƙasa da ƙasa akan sauyin yanayi a Dubai.
Taro ne wanda ke da muhimmanci, wanda shugaban ƙasar Najeriya ya halatta, kuma akwai shugabannin ƙasashe sama da 100 waɗanda za su gabatar da ƙasidoji a yau da gobe da kwanakin da za a yi wurin wannan taro.
Haka zalika a shirin za ku ji cewa yau ɗaya ga watan Disamba take ranar yaƙi da cutar ƙanjamau ko sida ta duniya.
Yawancin lokaci dibin wake ta hanyar jima'i kawai ake iya samun shi yawanci, to amma a ilimi ya nuna akwai hanyoyi da dama da ake iya kamuwa da wannan cutakin.
Muna kuma dauke da tattaunawa da jami'in hudda da jama'a a hukumar custom ta Najeriya akan batun haramta shiga da abu da shinkafa da wasu nau'ukan abinci a Najeriya. Kamar kowace ranar juma'a, yau ma muna tafi da shirin duniyar Amurka na Mahmud Lalo, wadda ya tabo yunkurin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ke yi na fada da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Akwai kuma sakonnin ku masu sauraro, amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. An dawo da fada tsakanin Hamas da Isra'ila a Gaza, a cewar dakarun tsaron Isra'ila a yau din nan juma'a. Dawowa da fadan a cewar dakarun tsaron na Isra'ila ya biyo bayan saba yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin gadi da Hamas ta yi, da kuma kaddamar da harin roka da kungiyar mayakan ta yi kan Isra'ila. To amma duk da wannan gurnani da hamamun yaki da ke dawowa Gaza, masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa na ci gaba da ƙoƙarin cimma sasanci don kawo ƙarshen wannan yakin. Nan take dai Hamas ba ta yi ikirarin kai harin na roka ba. A halin da ake ciki kuma, shugaban Ukraine ya ce ya damu matuƙa saboda yuwar yakin Isra'ila da Hamas ya ɗauke hankula daga tashin hankalin da ƙasarsa ke fuskanta sanadiyar mamayar Rasha. A wata hira da kafar labarai ta AP, shugaban na Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce yakin na Hamas da Isra'ila ba ma kawai janye hankali zai yi daga batun na Ukraine ba, zai ma iya lakumi kuɗi da kayan aikin da Ukraine ka iya samu a ƙoƙarinta na kawo ƙarshen mamayar Rasha. Kulawa na haifar da taimako. Rashin kulawa na haifar da rashin taimako, a cewar shugaba Zelensky. Ya ƙara da cewa, muna fafutukar samun dukkanin kulawa. Wani binciken jin ra'ayin jama'a wanda kafar labarai ta AP ta gudanar kwanan nan na nuna cewa kusan rabin Amurkawa na ganin rikicin Ukraine na lakumi kudaden Amurka fiye da adadi, cikin masu wannan ra'ayin har da 'yan Republican a majalisar tarayya. Isra'ila ta tanka martaninta na farko a bayyane kan alamar an tilasta al'ummar tsirarin Yahudawa da ke Iran don ta yi gangamin yin tur da Isra'ilar a watan jiya, abinda bai taɓa faruwa ba. Tana mai gaya ma muryar Amurka cewa ta yi imanin cewa Yahudawan Iran da suka yi wannan gangamin ba su da zaɓi ne. Mun yi cikakkiyar fahimtar lamarinsu, a cewar mataimakin daraktan janar na ma'aikatar harkokin wajen Isra'ila kan diplomasiyar jama'a Emmanuel Nashon, a wata hira da ɓangaren talabijin na sashen harshen fasha na muryar Amurka a birnin Kudus. Mun fahimci cewa idan kana zama a ƙasar da ke kama karya, wani sa'in ba ka da zaɓi. Wannan na ɗaya daga cikin irin yanayin Yahudawan Iran. tun daga shekara ta 1979, don haka mun fahimci wahalar da suke fuskanta.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma bari mu buɗe taskar rahotanninmu da wannan labarin. Sama da shugabannin kasashen duniya 100 sun fara gudanar da taro akan ɗumamar yanayi a ƙasar Dubai, ƙarƙashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya da zimmar ɗaukar matakai na bai ɗaya domin yaki da gurɓatan yanayi. Gwamnan jihar Katsina, Dr. Adeku Umar Radda, yana ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro daga jihohin Najeriya. Ya yi wa wakilin mu Umar Faruku Musa bayani akan muryar da Najeriya da jihohinta za su samu a wannan taron.
Taro ne wanda ke da muhimmanci, wanda shugaban kasar Najeriya ya halatta, kuma akwai shugabannin kasashe sama da 100 waɗanda za su gabatar da kasidoji a yau da gobe da kwanakin da za a yi wurin wannan taro, da kuma gwamnoni da ministoci da dai masu ruwa da tsaki na duniya da masu ilimi na jami'a waɗanda suka shahi ilimi na muhalli.
To amma wani abu da ya bayyana kuma shine yaƙi da waɗannan matsaloli na ɗumamar yanayi ko gurɓatarsa abu ne da ke buƙatar kuɗaɗe da yawan gaske da za a baza da tsare-tsare waɗanda za su kawo tallafi su hana cigaba da taɓarɓarewar wannan halayen. Kana ganin a wurin wannan taron akwai abun da Najeriya ku wanda kuka wakilci Najeriya gurin za ku iya yi domin ku samu tallafi da dokin da za a yaƙi wannan lalura, tun da ƙasar Najeriya ana ta kuka cewa akwai matsaloli na kuɗi?
To kusa alhamdulillahi duk wani kungiya ko wata hukuma wadda take ba da tallafi da kuɗaɗe wajen ganin cewa an gyara yanayin gurɓacewar muhalli da manya-manyan kamfanoni na duniya duk sun halarci wannan taron. Sannan kuma ƙasashe waɗanda suke da tattalin arzikin su ya inganta kwarai da gaske irin manya-manyan ƙasashen duniya duk sun halarci a wannan taro, kuma su ne suke da kuɗaɗe kala-kala a ɓangarori da dama waɗanda ƙasashe irin namu da jihohi irin namu za su iya samun tallafi wajen ganin an gumbun ƙasa. To amma babban abin da dai taron yake muhimmancin shi shine za a haɗu da irin waɗannan mutanen, sannan kuma za su haɗu da ƙasashe masu buƙata. Kamar yadda na sani shugaban ƙasarmu zai yi meeting na gefe-gefe da irin waɗannan ƙungiyoyin da ƙasashe domin ganin abin da zai iya samo ma Najeriya da kuma abin da jihohi za su iya amfana da kuma ƙasashe ma irin su Najeriya ɗin da suke buƙatar tallafi na kuɗaɗe. Tunda wannan aiki na muhalli aiki ne wanda yake buƙatar kuɗi sosai, domin sai ƙasa ta ci ta koshi ta mirgina sannan za ta iya tallafawa wajen tafiyar da gusar da irin wannan matsalolin.
To amma akwai wata rawa da 'yan ƙasa su ma za su taka kamar gwamnatoci na jihohi da ƙananan hukumomi domin yaƙar waɗannan lalurorin kamar sare itace, ƙone-ƙonen dazuzzuka da sauransu. Idan kuma hukuntan jihohin ba ku yi tanadin da zai hana talaka amfani da itacen daji ba, akwai wata hikima da kake gani za a iya bi domin hamada kar ta ƙara cin ƙasar Najeriya ko hadda makwabtanta?
Da kasashen ma ba za su rungume hannayensu ba su ce suna jiran sai an kawo musu tallafi daga wata ƙasa, sannan su iya gudanar da kare ƙasashensu daga gurɓacewa da kuma zaizayewa hamada. Kusan akwai dokoki da ake ta yi, mu a jihar Katsina yanzu za ka muna ƙoƙarin mu yi wata doka ta muhalli wadda za ta hana lalata muhallin da gurɓata shi da kuma zaizayewar ƙasarmu, da kuma ganin yadda za mu yi mu haɓaka tsarin namu. Kusan cikin wannan tsarin ne muke ƙoƙarin mu shuka itatuwa, sannan kuma mu tanadi itatuwa a iri wanda idan gona kallafi gwamnati za ta yi ƙoƙari wanda ya shahi noma cewa mu ba manoma waɗannan irin itatuwan su shuka domin amfana da irin tallafin da gwamnati za ta kawo. Domin misali gwamnati ta baka taki ko ta baka iri, to ya kamata kai ma ka gyara muhallinka ga itatuwa ka dasa a gonarka domin a rage waɗannan abubuwan da suke shafan muhalli a ƙasarmu Najeriya da kuma jiharmu ta Katsina. Da izinin Allah.
Gwamnan jihar Katsina Dr. Adeku Umar Radda a tattaunawarsa da Umar Faruku kenan. Ana sauraron wannan shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, babban jami'in magana da yawun gwamnatin Japan ya bayyana damuwa yau Juma'a kan yadda rundunar sojin Amurka ke ci gaba da aiki da jirgin saman nan samfurin Osprey a kasar ba tare da gabatar da cikakken bayani kan musabbabin mummunan hadarin da jirgin yayi a wannan satin a kudu maso yammacin kasar ba, duk wanda nana ta buƙatar yin hakan. Ɗaya daga cikin mutanen da ke cikin jirgin ya mutu, sannan wasu bakwai da shi kansa jirgin ma sun ɓace. Har yanzu ana kan binciken musabbabin haɗarin na ranar Laraba wanda ya auku yayin wani atisaye. Yau Juma'a an faɗaɗa bincike ta yadda wasu ƙarin sojojin Amurka suka shiga wannan aikin, inda suka ko wato su kuma dogarawan tsaron gaɓar Japan da jiragen ruwa na yaƙi ke mai da hankali kan binciken ƙarƙashin teku ta wajen amfani da na'urori. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon jiya Alhamis ta ce jirgin saman Amurka samfurin Osprey ɗin ya ci gaba da aiki a Japan, amma mataimakiyar sakatariyar yaɗa labaran ma'aikatar Sabrina Singh ta ce ita ba ta da wata masaniya kan buƙatar Japan ta dakatar da aiki da jirgin. A ƙarshe, ‘yan luwaɗi na farko da aka amince da aurensu na jinsi ɗaya a hukumance a ƙasar Nepal yau Juma'a sun sha alawashin fafutukar ganin an yi garan babul a dokokin ƙasar don taimaka ma sauran irinsu su ba su samu damar aure. Sandra Pandey da Maya Guru sun samu damar yin rajistar aurensu a ofishin majalisar wani ƙauye a wannan satin a yankin tsaunuka da ke yamma da Kathmandu babban birnin ƙasar. Pandey namiji ne, gurin kuma rikidewa ya zama mace. Nepal dai bata yadda ‘yan ƙasar su canza jinsinsu da aka haife su da su koma wani jinsi ba, musamman a takardun da ake amfani da su a hukumance.
A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a jamhuriyar Niger kuma wato ƙasar ta bi sawun sauran takwarorinta da duniya wajen tunawa da yau ranar yaƙi da cutar sida. Hukumomin mulkin sojan ƙasar sun bayyana wa duniya irin halin da ake ciki a Nijar game da yaƙin da ake yi da wannan cutar, kuma duk da haka ana samun galaba hukumomi sun ce za su ƙara dagewa wajen ƙara wayewa jama'a kai da kuma rage yaɗuwar cutar ta sida. Ga Haruna Maman Bako da ƙarin bayani.
Taken ranar ta yaƙi da cutar sida ta bana shine haɗa kan al'umma don su jagoranci yaƙi da cutar sida da jaddadawa ga masu ɗauke da cutar sida muhimmancin shan magani. Wannan shi yasa hukumomin sojan ƙasar ta jamhuriyar Nijar ba su yi kwance da sirdi ba, domin sun yi amfani da wannan damar don bayyana wa 'yan Nijar akan hohin yaɗa labarai na gwamnatin ƙasar inda aka kwana game da yaƙi da ma hana yaɗuwar cutar a cikin al'umma. Kanal Manjo Dr. Garba Hakimi shi ne ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar. A nan jamhuriyar Nijar, duk da yake kashi 0.4 ne cikin 100 na al'umma suka kamu da cutar, daga cikin mutanen da shekarunsu suka kai daga 15 zuwa 49, a wajen mata masu zaman kanunsu abin ya kai kashi 9.6 cikin 100, yayin da yake kashi 1 ga waɗanda ke tsare a gidajen wakafi. Haka ma abin ya kai a wajen 'yan gudun hijira da bakin haure kashi 0.7 cikin 100, yayin da a wurin matasa yake 0.8 cikin 100 a ƙarƙashin wata ƙididdiga ta shekara ta 2019. Ministan ya ce daga bisani waɗanda suka kamu da cutar a binciken shekara ta 2022 sun kai mutum 33,854, yayin da waɗanda suka rasu sun kai 814, inda 1,513 suka kamu da cutar a daidai
cikin wannan shekara kamin ministan ya ce Niger na kokari ainun wajen daƙile yaduwar cutar ta sida. Suma malaman asibiti sun yi amfani da wannan ranar domin yin kira ga jama'a da su yi hattara don kar su kamu da wannan cutar ta sida, kamar yadda mai kula da sadarwa da ma hulɗa da jama'a Asuman Abdulmuni na babbar asibitin birnin Kwanni ya yi mini ƙarin bayani.
To shi dai kamar irin da muka san cutar kintun harko-harko ma lokacin da ta shigo ana zanka kira ga mutane a yi hattara. Yawancin lokaci dibin wake ta hanyar jima'i kawai ake iya samun shi yawanci, to amma a ilimi ya nuna akwai hanyoyi da dama da ake iya kamuwa da wannan cutakin. Bayu da mahimmanci shi a kariya kuma da gwaji, ko tunda yau duk irin yadda muke dauke da cuta ba mu iya musani sai mun ta mun yi gwaji. Da aka yi gwajin nan kuma alhamdulillahi akwai yau magani da ake sha da ke sa wannan kwayar cuta ba ta yawaita ga jiki balle ta rinji aishi.
A lokacin da na tuntubi wani daga cikin membobin kungiyar masu dauke da wannan cutar sun ce min ba za su yi magana ba kasancewa ba wani gangami da aka yi a wannan yankin a bana albarkacin zagayowar ta ranar yaki da cutar sida, amma sun ce min da zaran suka shirya za su waiwaye ni don yi mini cikakken bayani game da wannan ranar ta yau. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto. A tattaunawa da jami'in hulɗa da jama'a a hukumar custom ta Najeriya, Abdullahi Aliyu Maiwada ya yi bayani abin dalilan da ya sa hukumar ta custom ta tsananta dokar hana shiga da tsofaffin motoci a Najeriya. To koya batun yake akan haramcin shiga da wasu nau'ukan abinci, tambaya kenan da Ibrahim Garba ya yi masa.
Wato kenan kana nufin kamar yadda gwamnatin da ta gabata ta haramta shigowa da wasu kayayyakin abinci har abin ishafi talakawa, a yadda wasu ke bayani cewa talakawa sun yi ta kokawa game da haramta shigowa da abinci da aka yi a Najeriya. Kana ganin na ɗaya daga cikin shi wannan mataki na wato da ake ɗauka na kyautata tattalin arzikin ƙasar, amma kuma talakawa ke jin zafin shi?
To in an ce an hana shigowa da abinci sai in ga kamar an yi ma abin kuɗin goro. Idan aka shiga website ɗinmu, aka shiga da aka ga www.customs.gov.ng, da kwai abin da ake kira import prohibition list, kayan da aka haramta suka shigo da su da kayan da suka haramta ka fitar da su. So a cikin kayan da suka haramta ka shigo da su da kwai wayansu abubuwa da ake kira an ce bai halatta ka shigo da su kasan nan ba, bana jin da kwai an hana a shigo da abinci.
An ce kun hana shigowa da shinkafa, wane ne har aka yi ta fama da yunwa?
Ita shinkafa abinda ake kira shi ne restriction. In an ce restriction, ai in ka zo za ka shigo da ita za ka nemi form M. In ka nemi form M, CBN za ta baka form M da shi za ka yi amfani a baka forex ka je ka amfani ka shigo. To in ka zo ba za a baka ba, saboda me? Da kwai an koba ruwa, da kwai noma da aka koma, da kwai mutanen da suka yi noman shinkafa, da kwai mutanen da suka yi kamfanuka na cashe shinkafa all over. In ka je duk inda ka je kasar nan, a arewa a kudu za ka gani muna da fertile land, muna da kasashen noma da za mu iya noma shinkafa. Me yasa sai mun jira an kawo mana shinkafar da ta shekara 10 ko shekara 5 a cikin stock sannan sai a kawo mana ita, sannan in an tashi za a shigo da ita ta hanyoyi marasa kyau?
Ma'ana wai da ike ba a kai ga noma isasshiyar shinkafa ba a Najeriya, ta yadda ake dogara kan kasashe irin Thailand da inane da inane, kamata iku rinka ciza kuna hura har sai lokacin da ake da karfin noma shinkafa da za ta wadaci kasar.
To wai shinkafa ita kadai ce abinci da ake ci? Ba a cin dawa, ba a cin masara, ba a cin gero, ai ba shinkafa kadai bace ba. Saboda haka muna nomawa kuma muna son wata rana zamu noma har mu fitar da ita waje.
To wasu kuma na cewa hukumar ku ta custom na ɗaya daga cikin hukumomin da sai dan wani da wani yake samun aiki a wajen, saboda wai in kana aiki a wajen zakai saurin zama attajiri da sauransu.
Subhanallah.
Kana ganin kamata yi ku dau matakan da zasu kawar da wannan zatan tsakanin ƴan Najeriya?
To za a ji amsar wannan tambaya a shirye-shirye mu na gaba. Abdullahi Aliyu Maiwada ke na a tattaunawarsa da Ibrahim Kalmasi Garba, wato jami'in hulɗa da jama'a a hukumar custom ta Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ku ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sake komawa Isra'ila, inda zai sake neman a ƙara tsawaita matsayin dakatar da buɗe wuta da aka cimma saboda sake faɗaɗa damar sako mutanen da ake garkuwa da su a Gaza, a kuma ƙara shigar da kayayyakin agaji cikin yankin. Hakan na faruwa ne bayan da Blinken ya ƙara jaddada goyon bayan Amurka ga Ukraine, yayin da hukumomin ƙasar ke shirin fafatawa a daidai lokacin da aka tunkari hunturu a bana. Yau mutum da shirin na Duniyar Amurka zai mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To, ma'aikatar tsaron Rasha ta saki wani bidiyo a ranar Laraba wanda ya nuna yadda jiragen yakin kasar suke buɗe wuta akan wasu yankunan Ukraine. Dakarun Rasha sun ƙara zafafa hararansu a gabashin Ukraine yayin da lokacin hunturu ke ƙara ƙaratowa. A can birnin Brussels, yayin taron ministocin harkokin wajen ƙasashen ƙungiyar tsaro ta NATO, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce wasu suna tambaya kan ko ya kamata Amurka da sauran ƙawayen ƙungiyar tsaro ta NATO su ci gaba da nuna goyon baya ga Ukraine yayin da aka doshi shekaru biyu tun bayan da Rasha ta mamaye ƙasar ta Ukraine.
But the answer here today at NATO is clear and it's unwavering.
Blinken ke nake cewa amsar a wannan taro na NATO ita ce ba gudu ba ja da baya. Ya zama dole dukkanmu mu ci gaba da tallafawa Ukraine.
We must and we will continue to support Ukraine.
Blinken ya kuma ƙara wasu ƙawayen Amurka ƙwarin gwiwa kan damuwar da suke nunawa cewa wasu ƴan Republican da ke majalisar dokokin Amurka na jan kafa wajen amincewa da ci gaba da samar da kudaden tallafin soji da Amurka take ba Ukraine. Ya kara da cewa kakakin majalisar wakilai Mike Johnson ya yi magana kan bukatar ganin an ci gaba da samar da kudade ga hukumomin Kyiv, abinda Blinken ya kwatanta a matsayin wani sako mai karfafa kwarin gwiwa. Michael Kimmich farfesa ne a fannin tarihi a Jami'ar Katolika da ke nan Amurka, a kuma irin tashi mahangar samar da kudaden tallafi ga Ukraine ba abu ne da yake hannun Blinken ba.
There's not a great deal that Secretary Blinken from the executive branch.
Yace babu wani abu da Blinken zai iya yi daga bangaren masu sitarwa. Abin yana hannun majalisar dokoki ne, wanda wani sashi ne na gwamnati, kuma ƴan Republican na kokarin sasanta tsakanin su, ko kuma akasin hakan a daidai wannan lokacin da nake magana. Farfesa Kimmich ya ƙara da cewa Blinken na aikewa da sako ne ta hanyar halartar tarukan ƙungiyar ta tsaro ta NATO da ƙungiyar tsaro da haɗin kan nahiyar Turai ta OSCE yayin da ake rikicin Isra'ila da Hamas.
And there is a kind of allegation out there or a claim out there that the US has now shifted attention to the Middle East.
Yace akwai zargin da wasu ke yi cewa yanzu Amurka ta maida hankalinta kan gabas tsakiya ba ta kulawa da nahiyar Turai. Saboda haka ina ga zuwa tarukan NATO da na OSCE da Blinken ke yi wani yunkuri ne na nuna musu cewa har yanzu Amurka na sanar da su.
Is very firmly trying to signal that the US remains focused on Europe.
Daga jiya Alhamis da yau Juma'a, Blinken ya fara tattaunawa da masu ruwa da tsaki a gabas tsakiya, ziyararsa ta uku a yankin tun bayan da mayakan Hamas suka kai hari kan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Blinken ya ce zai yi kokari ya ga cewa an ƙara tsawaita matsayin da aka cimma ta dakatar da buɗe wuta saboda a samu damar sakin ƙarin 'yan Isra'ila da ake tsare da su a Gaza, a kuma samu damar shigar da ƙarin kayayyakin agaji ga Falastinawa da ke matukar bukata. Babban jami'in na Amurka na ziyara a Isra'ila, zai kuma je Ramallah da ke yankin yammacin gabar kogin Jordan da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Wannan kenan. To, a wani labari na daban kuma, wata kotun ɗaukar ƙara a birnin New York na Amurka ta maido da dokar da ta hana Donald Trump yin tsokaci game da wasu ma'aikatan kotu bayan da ya muzanta wata magatakardar kotun da ake yi masa shari'ar, inda ake tuhumarsa da zargin aikata zamba a New York. Alƙalin kotun Arthur Engron ya sanya umarnin hana yin magana ne a ranar 3 ga watan Oktoba, bayan da tsohon shugaban Amurka ya wallafa wasu kalamai na ɓatanci game da magatakardar alƙalin kotun a shafukan sada zumunta. Sakon da ya wallafa ya hada da zargi mara tushe game da rayuwar magatakaddar. Hakan ya faru ne kwana na biyu na shari'a da ake yi na karar da Attorney General ta New York Letitia James ta shigar. Ana da zargin Trump da kara yawan dukiyarsa kan bayanan kuɗi da aka yi amfani da su wajen samun lamuni da kulle yarjejeniyoyi. Sai dai tsohon shugaban na Amurka wanda dan jam'iyyar Republican ne ya musanta aikata ba daidai ba. To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na duniyar Amurka. Yanzu a madadin Julie Latest Gresham da Fiona Nandudu da suka hada shirin. Sai kuma Cindy Sen wacce ta hada asalin rahoton. Ni Mahmud Lalo nake cewa mutara a wani mako idan Allah ya kai mu.
To ma da lagaida Mahmud Lalo yanzu kuma ga sakwadin kuma sauraro.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Babangida AA Dogo Zirmi a jihar Zamfara. Ya ce a koda yaushe roƙonmu zuwa ga gwamnatin jihar Zamfara da ta tarayyar Najeriya bai fisu ba hanyoyin da ya dace domin samar mana da tsaro ba. Domin mu al'ummar karkara har yanzu ba mu cikin hayyacinmu saboda 'yan bandaga suke ikon ɗaukacin ƙauyukan ƙaramar hukumar Zirmi. Allah ka ba mu zaman lafiya mai ɗorewa, amen. Wasiƙa ta gaba ta haɗin gwiwa ce ta ce muna kira ga matasa da ku zauna lafiya, kada ku yarda miyagun 'yan siyasa su danga amfani da ku, suna yaudara ku, kuna tada hankalin al'umma. Da fatan Allah ya kawo mana mafita a ƙasar mu Najeriya, amen. Sako daga Hajiya Binta Women Leader Doguwa a jihar Kano da Bilkisu Garba na Hallakan ba. Wasiƙa ta gaba ma ta haɗin gwiwa ce ta ce da farko muna muku barka da wannan lokaci ma'aikatan VOA Hausa. Haƙiƙanin gaskiya za mu iya cewa wannan mataki da rundunar sojan ƙasar mu ta Nijar ta ɗauka na korar wasu daga cikin manyan jami'anta hakan ya yi daidai ƙwarai da gaske. Don haka yana da kyau mahukuntan ƙasar mu ta Nijar su ƙara ɗaukar matakai ciki da wajen ƙasar saboda gudun abin da zai biyo baya. Haka zalika ya dace mu al'umma ƙasar Nijar mu ci gaba da yin addu'o'in Allah ya sa wannan abu da aka yi shi ne ya fi alkhairi. Sako daga Yakubu mai aski Badaraka da Rabi mai caji Badaraka da Malam Jafaru Badaraka da Sanusi Madattai daga jihar Damagaram a jamhuriyar Nijar. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi Allah ya sa kasafin kuɗin da shugaba Bola Tinubu ya aika wa majalisa al'ummar ƙasar mu Najeriya mu gani a ƙasa domin an jima ana ruwa ƙasa na shanyewa. Sako daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Shi ma Shehu Adamu Rajaucewa ya yi shugaba Tinubu ya gabatar da kasafin kuɗi wanda aka ce fanko ne. To dama dai mu ba wai ganin abin a rubuce ba ne damuwarmu. Mu gani a ƙasa shi muke buƙata domin a baya mun sha gani a rubuce amma kuma a ƙarshe sai mu ga shiru ya biyo baya.
To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
To a takaicen an dawo da fada tsakanin Hamas da Isra'ila a Gaza a cewar dakarun tsaron Isra'ila a yau dinnan Juma'a. Dawowa da fadan a cewar dakarun tsaron na Isra'ila ya biyo bayan saba yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin gadi da Hamas ta yi da kuma kaddamar da hadin ruka da kungiyar mayakan ta yi kan Isra'ila. A halin da ake ciki kuma shugaban Ukraine ya ce ya damu matuƙa saboda yuwuwar yakin Isra'ila da Hamas ya ɗauke hankula daga tashin hankalin da ƙasarsa ke fuskanta sanadiyar mamayar Rasha. A wata hira da kafar labarai ta AP shugaban na Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce yaƙi na Hamas da Isra'ila ba ma kawai janye hankali zai yi daga batun na Ukraine ba, zai ma iya laƙumi kuɗi da kayan aikin da Ukraine ka iya samu a ƙoƙarinta na kawo ƙarshen mamayar Rasha.
To masu sauraro da haka dai muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asari yanzu sai kuma can da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Fiona Wamai wadda ta shirya ta ba da umarni sai injiniyanmu na wannan la'asari Mr. Chan. Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. A dakace shirin yau da gobe shirin matasa. Wassalamu.